Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Amurka ta fitar da wasu bayanan sirri a ranar Juma'a waɗanda suka nuna cewa Yarima Muhammad bin Salman na ƙasar Saudiya ne ya bada umarnin a kashe ɗan jaridar Washington Post ɗin nan mai yawan sukar lamirin gwamnatin ƙasar wato Jamal Khashoggi wanda ya gamu da ajalinsa a ƙasar Turkiyya. Rahoton ya jaddada cewa abu mai kamar wuya ne a ce an gudanar da kisan ba tare da umarnin Yarima Salman ba. An da yaudari Khashoggi ne ya shiga ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018 a ƙasar Turkiyya, inda wasu jami'ai da ake zargin suna da alaka da Yarima suka kashe shi. An da yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har yanzu ba san inda burbushinsa yake ba. Daga baya dai kuma murya sun amsa cewa bisa kuskure ne aka kashe Khashoggi a wani yanayi da aka yi dauki ba dadi, amma dai sun musanta cewa Yarima Salman na da hannu a ciki. Tun daga ƙarshen shekarar 2018 rahotannin kafafen yaɗa labarai suka karkata hankalinsu kan rawar da Yarima Salman wanda aka fi sani da MBS a takaice taka a kisan ɗan jaridar. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta ce ba za ta lamunci duk wani ɓatanci da ƙarerayi da rahoton na Amurka ya kunsa ba, tana mai cewa yana ɗauke ne kawai da kurakurai. Shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara jihar Texas don gane wa idonsa girman ta'adin da tsananin yanayin sanyi ya haifar. Lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka fuskanci katsewar wutar lantarki da ruwan sha a gidajensu yayin da ake fama da annobar coronavirus. A ranar Juma'a Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara ɗakin adana abinci da wata cibiyar kiwon lafiya da ke Houston, birni mafi girma a jihar ta Texas. Akalla mutum 40 ne suka mutu a lokacin da yanayi na tsananin sanyi ya ratsa ta jihohin kudancin Amurka tsakiyar watan nan na Fabrairu. Jihar Texas ce dai ta fi makuwa daga wannan sanyi da ba a saba ganin irinsa a yankin ba, wanda ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma sa bututun ruwan famfo suka daskare suka fashe, lamarin da ya haifar da kwararar ruwa a gidajen jama'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka tana sa ido akan masu ayyukan ta'addanci na cikin gida, wanda ka iya zama barazana ga ginin majalisar dokokin kasar a lokacin da shugaba Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a gaban gamayyar majalisun dokokin Amurka a wata mai zuwa, kamar yadda wani babban jami'in hukumar ta FBI ya bayyana. Jami'in ya ce mun damu da cewa masu ayyukan ta'addanci na cikin gida za su iya yin bore ba wai kawai akan sakamakon zaɓe da suke kalubalanta ba, amma da mika mulki ga wata gwamnati da suke dasaya a kanta. Jami'in na FBI da ya nemi da kada a ambaci sunansa. Waɗannan kalamai nasa na zuwa ne kwana guda bayan da muƙaddashin shugaban 'yan sandan ginin majalisar dokokin Amurkan ya gargaɗin cewa mai yiwuwa gungun tsagirin da suka yi bore a ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu waɗanda ke goyon bayan tsohon shugaba Donald Trump su nemi su tada bom a ginin a lokacin da Biden zai jawabin nasa. Jami'an da ke bada shawara a fannin lafiya a nan Amurka sun amince da wata allurar rigakafin cutar COVID-19 da ake yi sau daya wacce kamfanin Johnson & Johnson ya samar, wanda har ila yau ake tunanin zai sauƙaƙa yadda ake yaƙi da annobar. A ranar Juma'a kwamitin hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ya amince da a fara amfani da maganin na J&J, yana mai cewa za a iya fara ba manyan mutane. Ana sa ran hukumar ta FDA za ta yi maza-maza ta bi shawarar wannan kwamiti, yayin da wannan allura ta J&J za ta zama ta uku kenan da aka amince a yi amfani da ita a nan Amurka. Ana tunanin za a samar da wasu miliyoyin allurar nan da ranar Litinin mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a yau zamu duba matsalar tsaro ne a jihar Kebbi jihar da a baya ta fi kowace jiha zaman lafiya a Najeriya a badai babu jihar da sojojin Najeriya ba sa aikin samar da tsaro a cikin ta illa jihar Kebbi ɗaya tilo kafin daga bisani ita din ma ta bisahu A yau zamu tattauna ne da mai martaba sarkin Zuru wanda tsohon babban Hausa ne a rundunar sojojin Najeriya wato Major General Muhammad Sani Sami mai ritaya musamman ganin cewar matsalar tsaro daga masarautarsa ta fara bullowa a jihar Kebbi da farko na tambayi mai martaba sarkin na Zuru General Sani Sami ko menene yake jin ya haddasa wannan matsalar tsaro tun asali
wanda ya kawo na cikin koshin zaman lafiya a jihar mu da kuma anan kasa ta zuru a cikin jihar mu muni ko zaman lafiya ta duka mutane su dauka cewa kila don yawan sojoji da muke daga zuru da kuma wani abu shi yasa muke saba wannan zaman lafiya
duk da haka dai saboda adalci ne da yima mutane abubuwan da ya kamata da sauransu da muna da kabilu da yawa a nan kasar Zuru muna da mai yawa daga karkari kamar da ka sani muna da Hausawa muna da Fulani muna da Yarbawa muna da Igbo muna da Tiwi ba mun da labar da su muna na zuwa lahiya kuma kamar da ka sani ne kawai muke da addinai guda biyu din nan amma duk da haka muna na zuwa lahiya ba wanda ke damu to daga bayanai aka samu wannan wanda siyasa ne ko ne ke faruwa ne kasa mutanen mu a nan kasa Zuru su yawancin su manoma ne to wani kwai karancin hirayen noma saboda haka yawancin su kan kaura je wasu jihohi kamar makwabtan mu Zamfara muna da mutanen mu ba Dubai a wuyan to abin da ya bamu mamaki sai aka koro su tsakar rana ko siyasa ce ko na ne ba daya suna farfada ko wani abu ba ne aka koro su daga wurin su kala da kayayyakinsu da kayan wasu an karkashe wasu an dauke biyansu wasu an yi abin nan da iyalinsu da sauransu din nan duka da shi yasa wannan ta faru ne sau uku kenan daga Zamfara mun dauke su jira ne daga farko to mun rubuta ma gwamnati na so da yana so bi ba saboda a gaza musu inda sun rasa kwami da kwami daga can su zo su zauna wasu wurare ci gaba da sana'a da suka sani na noma dai haka bai samu da wuri ba ina tsammanin shi ya kawo nan da baraka dai haka samu wasu sun haura ta da zaune tare suna kiran kansu yan sa kai suka sa kansu sun kare kansu dole su nemi abinci da sauran su gina duka mun tashi da yawa mun ta yi tsakanin mu da Allah sun kuma su muna da ladabi gwargwado ba shi da kashe kashe ba sai daga baya kuma aka far musu daga kasar Zamfara a nan boda ana ta kakkashe mutane daga baya su ne na tashi tare su ma suka yi kamar ramuwa ne ko na yana ne amma dai mun hana abin ya tabarbare abin ya yi muni a wani lokaci amma yanzu dai ya sauki kwarai da gaske na mun tashi tare muna ta abin da ya kamata ba mu ta iri kuma mun tuntubi mata makwantan mu mun zauna da sarafi nasu mun tattauna abubuwa din duka abubuwa sun sauke da
na mai martaba idan kace misali a baya an koro mutanen ku daga Zamfara misali ta kamaimai su wane ne suka koro mutanen ku daga Zamfara
ba zan ce da sanin gwamnati ba ko menene wurin inda suka zauna din dai ba san sun dade suna noma wasu sun samu dan arziki daga baya tashi kila tsakanin kan kayuka din aka fara yan wadace wadace daga nan kuma to ba mu sani ba da gwamnati ta dauki mataki nan da nan daga can kila da abun ya sauke
to sai aka bari abin ya dan lalace ina tsammani da kauyuka ne inda suke zaune din don a wasu kauyuka ma akwai waɗanda ƴan mutanen mu na zuwa suke dagace suna masu unguwa da sauransu an san su ne tun da dai kwarai da gaske amma abin ya ba mu mamaki kwarai kila tsakanin kauyuka ne suka fara wannan
na'am ko bakwa jin ko irin waɗannan ƴan bindigan ne na zamfara waɗanda ke su ba sa bambanta ba ko da dan gari kusan kowa dai inda yana da abun an zuwa zamfar masa
to daga baya muka samu wannan kuma cikakken labari din mutanen zamfara su suna da cewa masu sace sace din na suna da gunnan duka kowa suka gane ba su raga ma kowa suka horma mutanen mu kuma aka ce suka kashe su da dama fa da dama da iyalansu aka yi ta banza da su da sauransu din nan duka an sauran wannan ka kwaici
to mai martaba idan muka duba batun sha'anin tsaro a masarautar Zuru a babayan nan an yi ta koke-koke ganin yadda abin yake ci gaba ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne
to ya abin da muke ciki yanzu abin mamaki ne yanzu wurin kwana goma kenan muka samu wani mummunan rauni a nan kasanmu daga zamfara kuma akwai wani kauye da ake kira Muhayi a nan kasar Bena a jihar Wasabudin jihar Wasabudin aka samu aka ce Fulani ne suka hito da yawa daga can zamfara suka farma wannan ɗan kauye din kusa da boda mutum 26 aka kashe gawai wace din nan duka suna da hotunansu har da sojoji guda 2 aka kashe da motar soja aka kona wanda ta ke dauke da irin babban bindiga din nan da kuma matan aure irin guda 9 aka dauka aka tafi da su har yanzu ba mu da kowane labari daga kasar zamfara da shi ba ne wai suka yi
to nan kai daɗe a wannan wuraren ba jami'an tsaro ne
to akwai ba cikin wannan kauye inda ta faru ba ne muna da sojoji a garin Bena ma'ana wannan da aka ajiye su a wurin ta faru ko ina ne za su iya shekawa su agaza da sauransu din nan amma wannan ba zata da ta same mu din nan abu ya ba kowa ba mamaki wannan mutanen mazauna wurin duka da karkari ne an ce suna shirye-shirye za su je bikinsu da suka saba na shekara da shekaru din na a wurin sai mutanen na ko sun samu labari na ko yaya ne sai suka zo suka fado musu kawai daga nan boda kawai akai ta kashe mutane akai ta kashe mutane mutum 26 na ɗaukar alhaki ya yi yawa ba su da bindiga ba su da abun kare kansu da sauransu aka kakkashe shi ta
ranka daɗe kai general ne a gidan sojan Najeriya kana da martaniya sosai akan sha'anin tsaro baka jin irin wannan kisa zai haddasa kuma wato ramuwar gayya nan gaba
to abun da muke gudu kenan yanzu na dai sa kwamiti an je har kauye dai a bincika mana cikakken labari abun da ya faru duka kuma mala duka sun kawo mini rihoto ta cikin rihoto dai sun ba da duk ainihin abun da ya faru muke nawa ka kashe mutane na wasu kasa mura wani musika asibiti wata ce da ta kona da gidaje da ta kona da sauransu din nan duka daga baya sai muka samu ɗan jita-jita kila wai wasu suna so a samu musu guduma su kai ramuwar gayya kenan to amma wannan mun hana da mun dage mun ce da Allah ya yi hakuri sannan na yi sa wannan kuma a yi hakuri da abin da ya faru sai da sauransu abin da ya lafa yanzu ba mu san nan gaba ba
na'am a rahoton da aka kawo maka kamar takamaiman za mu yi sanin adadin mutanen da aka kashe da wanda suka ji rauni da kuma ɓarar da aka yi na kwane-kwanen gidaje da sauransu
to masu sauraro sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin waɗannan amsoshi da mai martaba ya bayar yanzu kuwa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da wahaka, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na Dadan Gari. A wannan lokaci dai mun ziyarci Fadar mai martaba Alhaji Muhammadu Age Usman, wato Useshi na Alushi dake karamar hukumar Kiyana a nan jihar Nasarawa. Ni ne naku mai gabatar da wannan shiri, Sadiq Abbas nake cewa sai ku jira zama. Mai martaba, ba tare da bata lokaci ba, za mu soka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka.
Yau masarauta, Allah ya sa na gaje iyaye na yau, wanda fahari wanda zan ce zan ba da tarihi kadan. Alushi, an kafa Alushi 1232 AD, wanda iyaye na sun tashi daga Kwarafa sun zuwa Ida. Daga Ida, Allah ya sa wajen da muke zuwa mun mallake wajen ya zama namu. Bakasudin zuwa ne a Lago ne, wanda a Kwarafa ma iyayen mu a Lago ne, wanda muna taro da kabilu da yawa. Bisa ga wannan halin da mun sau kanmu, wanda mun yi so nan Alushi yau, hali wanda shugabanci wanda Allah ya sa kowa ya yi nima shi ne zai zama shugaba, kuma a dalilin wannan Allah ya sa mu samu hawara da yan uwanmu wanda mun haɗu a can, kuma Allah ya sa a dalilin wannan mu tashi mu soka Ida kafi hali bai yi ba, wanda hali bai yi ba maganar shugabanci, kuma Allah ya sa kuma mu bari can da ba ta daji kasan zamani da
idan nan kamar yanzu yana ina kenan.
Idan yana Okogi, wanda daga wajen da mu tashi mu zo Makodi, kafin Makodi mu iso wajen da muke zo. To mu so shugabanci wanda waye zai zama shugaba, kuma Allah ya sa yake, kuma Allah ya sa Alushi jarumi ne shi. Duk wanda ya zama a Lago, wanda ana kira shi a Lago, to Alushi ne ya kwashe yancin mutumin a Lago ya zo wannan kasa. A tarihi ya nuna cewa idan ya ce ya tashi, to Allah ya sa jarumi kwa bai kasa. To shi ne mun haya da Alago daga ruwa, haya shi ne mai mu samu bawa wanda Allah ya sa yaki zai ci mu, kuma Allah ya sa an yi dabara na yaya na da mu biyu ta kasan ruwa. Da mu shigo sai mu sa bawa na irufa wannan rami da dutse, yanuwanmu da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haya kan ruwa, sai sun gama hakan can kayan ruwa. Wannan bai shigo ba, an bi mu kuma zuwa Makodi don a kwashe mu a yake mu. Allah ya sa kuma Alushi shi shi da jarumi kamar yadda na faɗa, ya sake raba ruwa kashi biyu. In ka je Makodi yanzu akwai sarka, sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ya ja biyu. Da ya ja biyu shi ne yake ƙarshe, ya ce duk wanda zai wuce kada ya duba baya, kuma sarki kuma yana baya ya wuce da mutanen gwanzo a haya wannan ruwan. To ni zan ce Alushi mu jarumi ne, saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda Allah ya bani shi, shi ne mu waye duk kwara zuwa nan kasa nan gaba da yau. So Alushi ya sa canta wanda za a yabo mata a yanzu haka. Ina ganin takaitaccen wanda zai ya bada shi tarihin Alushi kenan.
Yanzu kaman mai martaba, kaman kai sarki ne nawa kenan yanzu?
Ni na 18. Saboda sarkinmu wanda Allah ya yarda shi suna daidawa shi ne, Allah ya sa muna ka goma, ni ne na 18, kuma na samu sarki ranar 22 watan 6 na 2010. A yanzu Allah ya kai mu ba da bata lokaci ba, na kai wannan wata 25 zai shiga shekara 10 kenan a sanin
shin garin aloshin nan kabilu alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin
eh ana lakika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani garin da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mu ma muna nema karuwa kowane kabilun da yake so ya zauna tare da mu yazo suna da yanzu muna na tare da su akwai Fulani akwai Tibi akwai Warawa akwai duk sana da yawa tare da mu nan
to kaman wannan gari na Kamini ne ya shahara akai ma'ana kaman me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara akai
duka muna yi dalilin duka muke yi shine Allah ya ba mu bina nashi wanda ba Allah ya ba mu tane da abin da mun mutar da shi a can Allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya ma sosai ne bara kenan mu haka bara zuwa 1990 zuwa 2005 har yanzu bara biya nan amma ya da wuya samu ma muna Allah ya sa Fulani suna na da masu gari duk suna kiwo Allah ya sa kuma gari gona ne sosai ana noma sosai noman shinkafa noman waken soyabin ana noma doro da mai duk ana samu da rogo ma ana samu sosai kasan noma ne sosai kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don mu ba su wajen su yi noma
ta yanzu bari mu kara duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta shin kaman waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari na ku
to kalubale dai a duniya ne gaba daya abin ya shafa dalilin duniya gaba daya shine a yanzu zamanin da kowa zai ji abin da zai kwanta waje ya barci tashi amma zamanin yanzu ba shi ba ma mu ma mun gode saboda kokarin da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama ma ba ku a kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu yanzu ba shi a koina saboda tunanin yadda za a bar da ku ko za a tar da ku wani anytime a ba a ci mutuncin mutane so mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da an samu dama zuma da juna
ba ku da kaman matsala kaman na ruwan sha ko makaranta ko asibiti haka ko
akwai abun bai kai kai ba maka muna ku gama gwamnati kullum sai dai su ce mu yankure baka ba makaranta ruwa ina shi a kowane site da dam da sun yi wanda muna ganin kama firagon za su taimake mu kuma daga lali yanzu mu ji cewa an cire wannan kwangilan akwai site na wannan dam da an fara ba gama ba kuma muna da matsala na ruwa sosai da makarantu sosai ba abun bai kai kamar yadda na fada amma muna kan babban murya cewa muna kuka kan wannan in za a taimaka mana
kenan wace kira za ka yi wa gwamnati game da waɗannan matsaloli da kake magana kan
matsalolin kenan muke kai kamar yadda kana tambayoyi shi gwamnati kowa lokaci yana kara da jirido yana ji rediyo wanda kuma gwamnati wanda zai sace cewa zai taimake mu in ya ji wani ababe zai samu himma wanda zai mana taimako hanya ma ba shi hanyar kauyuka ba su mu yi kuka muna ta yin rubuce-rubuce na nan mun gowa wani gwamnati zai saurare mu Allah ya taimaka mana don za a yi mana
to bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin aloshi suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomin masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki to shin wani irin mataki gwamnatin jihar Nasarawa take kasancewar ma'aikatar ka ce take da alhakin bunƙasa cigaban al'umma
to alhamdulillah muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna mai mutunci mai faɗan gaskiya mai kuma kare gaskiya gwamna Abdullahi Sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya ƙarasa su abinda mutanen aloshi na kokawa a kai tunda shi gwamna duk abin da zai amfane jama'a shine abin da shi yake so. To haka ma aikin sun da na maganan rashin ruwa da maganan hanya duka in Allah ya kai mu za a yi su. Dama mun bada kudiri ma shi gwamna na wannan aiki. To mun ana ta kokari yadda za a yi aikin kenan, shine wannan ciwo da ya addabi duniya ya zo. To da ciwon ya zo kuma ba yanda za a yi a ci gaba, don haka an dan saurara. Ga kuma ruwan sama a yanzu, to dole sai in ruwa ya kare Allah ya kai mu karshen damina za a fara ayyukan insha Allah. Mun sani tun da abin daga wannan office
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an ji.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.